الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وما السلام عليكم ورحمة الله من أبوديا قال الله سبحانه وتعالى وانساك قدر حقورم أولنا مسلاتنا مهاجرون دومنشي قباد تفسير القرآن ميجرما عند مكي تفسيري أتكين سورة القيامة درسي دي قباتا من سيا أكرشان آية عشرين يوكم إن شاء الله مزام ساكنانا آية عشرين zuwa ga abin da Allahu tabaraka wa ta'ala kuma ya kaddara za mu karanta a wannan zaman. Muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya datar da mu wajen karantawa daidai da fassarawa daidai tare kuma da fahimtar ma'anonin ayoyin. Yau muna 18 ga watan Safar shekara ta 1446 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda yake kuma yayi daidai da 23 ga watan 8 shekara ta 2024 miladiya. Muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya datar da mu. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من
Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce kalla bal tuhibbuna al-ajila, ya ce ba haka ba, ku mutane kuna son ajila, kuna son mai gaggawa ne, ma'ana duniya kawai kuka sa gaba. Wa tadharuna al-akhira, kuma kuna kyale lahira, ba ku damu da tanadin lahira ba. Sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wujuhun yawma idhin nabira, a wannan yini na lahira waɗansu fusake za su zamto nazira, wato masu haske. Ila rabbiha nazira, waɗannan fusake masu haske za su ga Ubangijinsu. Allah tabaraka wa ta'ala yace kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira. Makaranta al-Qur'ani daga cikin mutanen Madina da Kufa haka suke karantawa tare da ta'un tuhibbuna. Amma wasunsu suna karantawa kalla bal yuhibbuna al-ajila wa yadharuna al-akhira. Ma'ana ba haka ba su mutane suna son mai gaggawa suna kuma kyale gidan lahira ba su damu da shi ba. Alhali kuma ita duniya din nan wata aba ce wacce take ta dan lokaci, za a wayi gari kowa ya mutu, za a wayi gari kowa ya kyale ta. Ma'ana yuhibbuna ana bada labari akan waɗanda me wato basa kusa. Tuhibbuna kuma ana magana da ku masu sauraro wanda kake magana da shi. Saboda haka makaranta al-Qur'ani daga cikin waɗanda ruwat suka rawaito daga gare su suna da wato karatu kashi biyu. Ko dai akwai wanda suke karantawa kalla bal yuhibbuna al-ajila wa yadharuna al-akhira. Akwai kuma wanda suke karantawa kamar Qurra'ul Madina da Qurra'ul Kufa. Qurra'ul Madina kuma akwai wato sai Nafi wanda yake wato sai limam wato shugaba malamin suwar shi kenan da shi da Qalun da kuma su Hafs duka su ma haka suka rawaito nasu. Wato makaranta na Kufa kuma irin su Kisa'i suna karantawa su ma haka, amma sauran kuwa suna karantawa yuhibbuna wa yadharuna al-akhira. Allahu tabaraka wa ta'ala ya zargi wato san duniya kadai tare da kyale tanadin lahira. Wani guri Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wal akhiratu khairul laka min al-ula. Lahira ta fi maka wato duniya alkhairi, ta fi maka farko din alkhairi, domin ita duniya za a wayi gari wata rana ka mutu, kowa sai ya ga rayuwar da yi a duniya kamar mafarki. Kamar yadda ka san za ka yi mafarki in ka ji daɗi, idan gari ya waye za ka ga wannan jin daɗin bayan. Idan ka sha wahala a mafarki, in aka wayi gari za ka game wannan wahalar bacca nan, to haka za a wayi gari yanayin duniya yake. Duk daɗin da mutum ya ji in aka sanya shi cikin kabari ba zai taɓa tuna wancan daɗin duniyar ba. Yanzu in ya samu daɗin bayan mutuwa, to yanzu wannan daɗin kawai yake ji. Idan kuma Allah ya kiyaye azabtar da shi ake yi saboda mummunan ayyukansa, ba zai taɓa tuna wato wani daɗi da ya ji a duniya ba dama. Haka nan idan kuma daɗi ɗin ya samu, ba zai taɓa tuna wahalar da ya sha a duniya ba. Saboda haka ita duniya ita ce al-ajila, mai gaggawa yanzu. Allah tabaraka wa ta'ala yace man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha. Duk wanda yake son duniya za mu bashi duniya, wanda yake son mai gaggawa za mu bashi, amma shi ma abinda muka so liman nurin, ga wanda muka nufata. Idan kaga mutum ya sa gaba kawai duniya yake nema, sai kaga Allah ta'ala ya bashi, amma abinda zai bashi din abinda ya kaddara masa ne. Duk da haka saboda duniya a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ba komai bace. Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa da duniya ta kai kwatankwacin fiffiken sauro a gurin Allah tabaraka wa ta'ala kimarta, da haka ne wanda yake kafiri da bai samu arzikin mukwarwar ruwa ɗaya ba ma tsabar talauci. Saboda Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da ya tsana kamar shirka. Mutum ya masa shirka, ya yi shirka, amma sai ba shi abin duniya, saboda wannan ba kawai bane abin Allah tabaraka wa ta'ala. Balma cewa ya yi ba dan kada kowa ya zamto arne ba, da duk arna sai mun ba su ƙarfin dukiyar da za su yi gida na azurfa da rufi na zinare da matakalkala. Walau la an yakuna an-nasu ummatan wahida la ja'alna liman yakfuru birrahman li biyutihim suqufan min fidda. Allah tabaraka wa ta'ala ce ba dan kar mutane su zamto al'umma ɗaya ba, kowa arne ba, da mun biyo kowa dukiyar da zai yi gado na wato na zinare ko na azurfa da matakala zuwa ɗakinsa da rufi. Amma saboda haka kuma ya ce wa an la wastaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an qadaqa. Da mutane sun haɗu akan tsarin kafirci da sai mu ba su ruwa mai yawa mai amfani da ya isa komai ya kai, linabtinahum fi, domin mu jarraba su a cikin wannan. wannan yini na alkiyama da mutane suke rabuwa da shi basu damu da tanadin sa ba. Allah ta'ala yace wujuhun yawma idin, wasu fuskoki a wannan yini na alkiyama nadira, za su zamto kyawawa. Cewa nadira, Abdullah ibn Abbas yake cewa nadira bi ma'ana hasana. Dalibin sa Mujahid yake cewa wujuhun yawma idin nadira, yake cewa shine masarura. Wasu suke cewa wujuhun yawma idin nadira ay na'ima, wasu waɗansu fuskoki za su zamto masu tafshi, masu fari, masu kyan gani ranar alkiyama. Kamar Suddi, ɗaya daga cikin tabi'a, yake cewa ay mudhi'atun, wasu fusake za su zamto masu kyalli, masu haske idan aka tashi alkiyama. Idan aka tashi alkiyama, tun kafin a yi hukunci za ka ga al'amura sun sha bambam, kowa za ka gan shi da wata siffa. Waɗansu za ka gan su kafin fa a yanke hukunci, daga sun tashi za su faɗi, suna tashi za su faɗi kamar masu farfaɗiya. Waɗannan masu cin riba kenan. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithl ar-riba wa halalnahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wanda suke cin riba in an tashi har kiyama kafin ma a zo kan hukunci, za ka ga su ba za su iya tsayuwa akan kafafun su ba, su tashi su faɗi, haka za su yi. Waɗansu mutane za ka gansu fuskokinsu sun yi baƙi, waɗansu kuma za ka gansu da kaya a kansu lodi-lodi saboda sun saci kayayyakin mutane. Wani ya saci akuyar mutane, za ka ganshi da awaki a kansa ko da akuya a kansa. Wani ya saci mashin, za ka ganshi da mashin a kansa. Wani ya saci mota da mota. Wani ya saci greda, ka ganshi da greda. Saboda ranar alkiyama ƙarfin jikin kowa ya sha bamban da duniya, dama yanayin ba irin na duniya bane ba. Duk abin da mutum ya sata zai zo da shi gobe alkiyama a kansa, duk nauyin abin kuma a duniya, haka za a ga mutum da shi. Kaga wannan lalle yini ne wanda ya sha bamban da yanda aka saba gani. Kaga dai mutum da tractor a kansa, ka san ba irin duniya bane ba. Kaga mutum da kwalin chok da kaza da kaza, ka san ba irin duniya bane. Allahu tabaraka wa ta'ala ya kare mu. Saboda haka a wannan yinin waɗansu fusake za su zamto baƙin kirin, waɗansu kuma fari tas. Waɗanda suke yin alwala, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ummati ya'tuna yawmal qiyama gurran muhajjirin min asari sujud aw kuma min asari alwudu. Al'umma ta za su zo yinin alkiyama, wato inda suke alwala, guraban alwalansu za su zo yana kyalli yana sheki. Duk wanda yake yin alwala, yake sallah domin Allah tabaraka wa ta'ala, zai zamto cikin waɗanda Allah ta'ala yace nuruhum yasa'a baina aidihim wa bi aymanihim, haskensu yana haska musu gabansu da ɓangarensu na dama. Kowa za a ga inda yake alwala yana haske, yana kyalli. Shi yasa Abu Huraira ta yake ya kasance shi in yazo alwala sai ya wanke hannunsa har wajen rabin damɓansa, guyo wato idan sawunsa ma in yazo wankewa har wajen rabin ƙaurinsa yake wankewa. Yace domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man istata'a minkum an yudilla gurratahu falyaf'al, wanda ya samu damar ya tsawaita gurin alwalarsa saboda haskensa ya yawaita ranar kiyama, to ya aikata. In aka tashi alkiyama, waɗansu kuma za ka gansu fasakensu me baƙaƙe kirin. Shi yasa Allahu tabaraka wa ta'ala waɗansu farare sal, Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wujuhun yawma idin nadira, waɗansu fasakin za su zamto me farare tas gobe alkiyama. Shi yasa a wata aya Allah ta'ala ya ce yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun fa amma alladhina biyaddat wujuhuhum وَمَا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. الله تبارك وتعالى يتي يوم تبيض وجوه ينن ده ودان سفساكي زاسي فري سرق شيكي وتسود وجوه ودان سفساكي كما زاسي بكين كيرين سيتي فأما الذين اسودت وجوههم, waɗanda fusakensu suka yi baƙin ƙirin, za a ce da su a kafartun ba da imaniku, kun kafarce Allah ne bayan da kun yi imani. Ko dai sun yi imani a duniya suka kafarce, ko kuma sun yi alƙawali da Allahu tabaraka wa ta'ala tun suna alama zarra cewa Allah ta'ala za su bautatawa in suka zo duniya. Kaga sun yi shi ne imanin, da suka zo gidan duniya kuma sai suka ƙi bautatawa Allah ta'ala. Za a ce da su kun kafarce Allah ne bayan kun yi imani. Fadhuqul azaba bima kuntum takfurun, yanzu ku ɗanɗani azaba sakamakon abin da kuka kasance kuna yi na kafircewa Allah ta'ala. amma Allah ta'ala ya ce wa ammal ladhina biyaddat wujuhuhum, amma waɗanda fuskokin su suka yi fari suke sheƙi din nan kuwa, kamar yanda ya faɗa anan ya ce wa wujuhun yawma idhin nadira, wasu fusace fari sal, Allah ta'ala ya ce fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, su a cikin rahmar Allah za su dawwama, dindindin suna cikin aljanna Allahu tabaraka wa ta'ala ka samu a ciki. Wujuhun yawma idhin nadira, waɗansu fusace za su zamto masu sheƙi masu haske, su ne waɗanda kuma Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce ta'rifu fi wujuhihim nadratun na'im, su ‘yan aljanna a fuskokinsu za ka ga nadratun na'im, wato hasken ni'ima. Ko a duniya idan mutum yana cikin rayuwa mai ragada mai daɗi, za ka ga yanayinsa da bambanci tsakanin wanda ke cikin kunci. To saboda an ka tashi alƙiyama kuma waɗanda suke mutanen ƙwarai za su sha bamban da waɗanda suke mai mutanen banza. Ba wai kawai fari na hasken fata ba, domin hasken fata daban kuma kyau daban. Za su zamto su suna sheƙi, wani za ka same shi yellow ne amma ba mai sheƙi ba ne, wani za ka same shi black ne amma kuma mai sheƙi ne. Saboda haka hasken daban kuma wancan launin shi ma kuma daban. An rawaito hadisi daga Thawayr yake cewa na ji Ibn Umar yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle mafi ƙasa-ƙasa daga cikin ‘yan aljanna mai masauƙi na ƙasa-ƙasa shi ne wanda zai riƙa ganin wato aljannansa da matansa da ni’imominsa da masu masa hidima da ainihin gadajensa tun tsawon tsakaninsa da gurin tafiyar shekara 1000. Yake cewa wanda kuma ya fi samun karamci, ya fi girman matsayi a gurin Allahu tabaraka wa ta’ala, shi ne wanda zai kallon mai fuskar uba, a zai kallon Ubangiji, fuskar Ubangiji wato da safe, gada watan wa’ashiya, da safe da kuma yamma. Domin Allah ta’ala ya ce ilawan biha nazira, waɗannan fuskoki za su wato zuwa ga Ubangijinsu masu kallo ne, ma’ana waɗanda suke masu fararen fuskokin na ranar kiyama, masu hasken fuskokin nan za su ga Allahu tabaraka wa ta'ala. A duniya ba wanda yake iya ganin Allah, amma a lahira duk wanda ya shiga aljanna zai ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Waɗanda suke masu matsayi babba, da safa za su ga Allah, da yamma kuma za su ga Allah. Allahu tabaraka wa ta'ala ka samu a ciki. Babu abin da ya fi ganin Allahu tabaraka wa ta'ala daɗi. Ya zo cikin hadisi cewa ababe biyu bayan an sanya ‘yan aljanna, Allah ta'ala zai tambaye su cewa shin kuna son wani abu na ƙara muku? Farko zai ce da su hal raditum, kun ji daɗi da abin da na baku? Su ce ya Ubangiji mun ji daɗi, mun gode maka ya Ubangiji. Sai ce akwai abin da kuke so na ƙara muku? Sai ‘yan aljanna su ce ya Ubangiji wannan abu kuma za mu nema bayan abin da kai mana na rahamarka da karamci ka sa mu gidan aljanna. Sai ya ce na sanya muku yardata ba zan ƙara fushi da ku ba. Wannan shi ne albishir na ɗaya. Na biyu kuma zai ce yanzu za a tambayi ‘yan aljanna ne, akwai abin da kuke so su ce komai an yi mana, akwai jin daɗin da ba ku da shi su ce komai muna da shi? To sai Allah ta’ala sai ya zo sai su gan shi. Waja’a rabbuka wal malaku saffan saffa waji’a yawma idhin bi jahannam. Allah ta’ala ya ce waja’a rabbuka, Ubangijinka zai zo ranar alƙiyama wal mala’ikatu saffan saffa, tare da mala’iku sahu sahu. Allahu tabaraka wa ta’ala zai zo. Idan ya zo waɗannan fuska ke ɗin za su ga Allah ta’ala. Duk wanda ya ga Allah ta’ala zai ji daɗin da bai taɓa ji ba. Karan fari ‘yan aljanna za su iya, in suka haɗu wane shai da wane, za su iya tuna wani abu, kamar da malamai suke cewa za su iya tuna wani abu da ya faru na duniya. In muka haɗu, kuka haɗu kai da wane, wane ka duba kaza yanda yake wahala a duniya, ayaba ta 500 ɗin ka danganta ‘yar haka, ‘yan ƙanana kuma marasa zaƙi, tana ga bauri ma ga kaza. Ka duba goba ga tauri, amma ga ta anan alhamdulillah alladhi sadaqana wa'adahu, godiya ta tabbata ga Allah da ya gaskata mana, ya cika mana alƙawarin da ya mana. Ka duba goba wane, ka duba dabino wane, ka duba kaza, ka duba kaza. Nono ana ganin ba kowa zai iya sha kullum, ka ce sai ka sha madarasa ne ya baka isa ba. A duniya an tsananta al'amura, taliya ma ta zama musifa, ku ta wannan abubuwa ɗin. Amma ana ganin Allahu tabaraka wa ta'ala kowa wannan fafutuka ta duniya ya manta. Idan ka tambayi mutum cewa, inda za ka tambayi mutum cewa menene wahala, zai ce bai taɓa jin wannan kalmar ba, saboda an goge ta daga cikin mai mimaro in zuciyarsa ko kwakwalwarsa ya manta ma kalmar tsanani ko wahala ko fatara ya manta wannan gaba daya Allahu tabaaraka wataala ka samu a gidan aljanna duk wanda ya shiga aljanna fa karshen arziki kenan babu jin dadi da arziki da ya wuce gidan aljanna kuma babu musiba da ainihin fitina da wahala da ta wuce gidan wuta rabbana innaka man tudkhilan nara faqad akhazaita wa ma lil zalimina min ansar duk wanda aka sanya cikin gidan wuta to wannan karshen kunya kenan karshen bala'i kenan da karshen kakanaka yi Allah ta'ala ka kare mu saboda haka wasu fuskoki za su ga Allahu tabaaraka wa ta'ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗanda suke da matsayi madaukaki a cikin aljanna za su ga ganin Allahu tabaaraka wa ta'ala sau biyu da safa da yamma sa'annan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira waɗansu fuskoki a wannan yini za su zamto masu haske zuwa ga ubangijinsu za su rika kallon Allahu tabaaraka wa ta'ala na'am
wa wujuhun yawma idhin basira tazunnu an yuf'ala biha fa'ira
Allahu tabaaraka wa ta'ala yace wa wujuhun yawma idhin basira waɗansu fuskokin kuma a wannan yini za su zamto wato a turbune kana ganin fuskokin ka san ba a cikin taitin suke ba ba a cikin annushuwa suke ba ba a cikin farin ciki suke ba su ne basira za su zamto mughabbaratun muswadda za su zamto kamar an tila musu kura kuma bakin kirin shi yasa wata aya Allah ta'ala yace yauma tabyaddu yace ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين تقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون الله تبارك وتعالى يتي ويوم القيامة رانا القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ذاك قوات أن سكي وأن تعالى كريا wanda suka yi wa Allah ta'ala ƙarya fuskokin su bakin kirin sai Allah ta'ala ya ce alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin a cikin lalle a cikin jahannama akwai makomar masu girman kai masu taurin kai idan an ce musu Allah ya hana kaza su ki Allah ya ce abota masa shi kadai su ki Allah ya hana yin shirka ya hana bid'a ya hana duba ya hana canfi ya hana kaza duka su idan an yi wa'azi su ce a'a wannan kawai son zuciya ne ko kuma su ma ba su da aikin yi ne ya zamto kaga dan adam yana rayuwa a duniya amma kamar ba a turo shi domin bautar Allah ba ba shi da alaka ta gaba da baya da addinin Allah to wannan wasu irin asara ka wuce wannan duka yanda za ka yi a rayuwarka ka zamto akwai wani tsari ko wani sha'ani na addini kana da alaka da shi ko akwai wani masallaci da kake da alaka da shi ko akwai dai wani abu wanda yake da alaka kai tsaye na addinin Allah tabaaraka wa ta'ala kake da alaka da shi in ba haka ba ka gama yawo ya zamto damuwarka kai baka da alaka da wani guri da ake karantar da addini da wani guri da ake wa'azi ko da wani guri da yake makaranta ce ta islamiyya ko ta qur'ani ko ta kaza ko masallaci ko dai wata hidima ta addini kai baka da alaka da komai to wannan asara ce ko da kuma duk wanda suke gurin ka haife su ka yi jikanu da su ka kutsa ciki domin kai ma kalakaci na kaladan daga Allah tabaaraka wa ta'ala karka ce wa ayarka ce ta matasa yara ba sa'anni na bane kaza ranar da kiyama cha ku dakuwa da kowa zai kuma gurgurdan aikin bawa gurgurdan me tsallakewar sa ba maganar ku dattawa ne ranar da kiyama ba wannan ba maganar cewar ayu suwa ne su dattawa ne su ba su damu da Allah ba ba su damu da addinin Allah ba saboda haka su sun girma a unguwa su ne manya ba su damu da gurin wa'azi ba to wannan akwai wato akwai kaico a ciki Allah ta'ala ya kare mu shine Allahu tabaaraka wa ta'ala yace wa wujuhun yawma idhin basira waɗansu fuskoki ranar alkiyama za su zamto wato a turbune baka kekirin tazunnu an yuf'alu biha faqira waɗannan fuskoki za su tabbatar za su yi yaqini sun tabbatar da cewa fa yuf'alu biha faqira za a aikata musu ma'ana za a tsananta musu azaba ne Al-faqira shine ad-dahiyatul azima ma'ana azaba mai tsananin gaske ainihin kalmar faƙira wato abin da yake iya karye kashin bayan dan adam ko kashin bayan mai kashi ko dabba ko wani abu to kashin baya kuma yana da tasiri a jikin duk abin da yake da kashi idan kai dan adam ne idan ka ce kashin bayan ka ya balle to sai dai me inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan dabba ce aka ce kashin bayan ya kare duk abin da yake da kashi a baya idan ya kare to fa an samu ana to faqira ana nufin azaba da take karereya kasusuwan gadan baya tsabar karfin azabar domin wutar jahannama bayan wutar akwai ababai masu bala'in duka ciki Allah ta'ala ya kare subhanallah wannan bala'i kenan a ce ana kona mutum kuma ana dukan sa a ciki to duk wannan dukan kamar ka jefa abu ne cikin injin markade ko injin wato murza gida irin abin da ake na dadin nan wanda ake saka gida konso ana gogawa ana murzawa kaga gida kawai sai inda ta tsinci kanta wata kila ta zo bakin gurin wata kila kaza wata kila kaza amma dai me za a ta gogormaya da ita a ciki to wutar jahannama ba kawai iya azabtarwa bane da duka da dukan bango da kaza a ciki saboda ka faqira kenan Allah ta'ala ya kare mu shine Allah tabaaraka wa ta'ala ke cewa waɗannan fuskokin da suke bakin kirin za su tabbatar cewa su fa za a gana musu azaba ne Allah ta'ala ya kare mu
كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق
الله تبارك وتعالى كلا ba haka ba idza balagati taraqi idan rai ya kai ga ainihin makoshi cewa idza balagati taraqi kaga an kawo kilin suna wannan shi yake ce da shi kinaya an gairi mazkur mana a kawo kinayar suna ko wakilin sunan abinda ba ambace shi ba ina kamar mai ya kare mana to ina mai da shi ba ambaci wato ainihin kalmar rai ba a farkon wato ko kuma a cikin ayoyin da suka gabata amma sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya kawo kinaya ta ainihin kalmar rai din kalla idza balagati taraqi idan wato rai ya kai ga ainihin makoshi waqila man raq sai shi wanda ran nasa ya zo makoshi sai ya ce man raq wane ne zai mun ruqya ma'ana wane ne zai mun treatment waye zai kawo mun magani ina wani likita yake waqila maraq waqila din nan wasu daga cikin malaman tafsiri magabata suke cewa waqila ana nufin waqala maraq shi wanda mutuwa ta zo masa ne zai ce wane ne me magani wane ne me ruqya wasu kuma suke cewa waqila maraq ana nufin mala'iku ne za su raka tambayar juna su ce maraq waye zai yi masa magani yanzu walaula in kuntum ghayra madinin kenan tarji'unaha in kuntum sadiqin idan za ku iya idan ran ya zo makoshi ko ƴan uwansa ƴan gidansu kuma yarda ran mana ku ce kada ya fita ba wanda zai iya waqila man raq wa zanna annahu alfiraq shi wannan rai kuwa zai tabbatar da cewa shi fa annahu firaq lalle shi mai rabuwa da wannan rayuwar duniyar ne domin duk wanda ransa ya zo makoshi shi yana da me yana da tabbashi yana da yaqinin cewar fa ya san ba zai ƙara rayuwa a wannan duniyar ba lokacin sa ya riga yayi wanda idan lokaci kuma yayi me babu magana jirkintawa wallahi akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allahu tabaaraka wa ta'ala bayya jirkintawa rai idan ajalin ta yazo Allahu tabaaraka wa ta'ala khabirun bima ta'malun masani ne yana da ilimi dangane da abin da kuke aikatawa a gidan duniya saboda haka Allahu tabaaraka wa ta'ala yace sai shi wannan wanda mutuwa din ta zo masa ya ce waye zai min magani wa zanna annahu alfiraq yana da yaqinin cewar lalle shi fa zai rabu da duniya ne tunda ya ga abin da bai taba gani ba ba wanda ya taba ganin mala'ika ba wanda ya taba ganin kwamatin mala'iku sun zo masa ba wanda ya taba ganin malakul maut idan mala'ikan mutuwa kuma ya zo to fa tunda kai ba annabi bane ba zai taba komawa ba annabawa ne kawai ake ba su zabi za ku mutu ko kuma za a dan jirkinta me kake so mala'ika ne a wato annaban Allah ne ake bashi zabi amma duk wanda yake ba annabi ba idan mala'ikan mutuwa yazo to baka isa ka bi wani labarin cewa ka taba ganin mala'ikan mutuwa yazo ya koma ba duk wanda ya ganshi ba zai iya gaya wa dansa ko mahaifinsa ba duk wanda ya gani ya tafi kenan duk wanda ya gani ya tafi kenan to haka kowa daga cikin mu zai ga mala'ikan mutuwa Allahu tabaraka wa ta'ala ka sa yazo a lokacin muna da kyawun ayyuka muna da kyawun imani ka kuma mana rahama ya ubangiji domin duk wanda ya ga mala'ikan mutuwa ba akan tsari mai kyau ba wannan ya kadi Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu wa zanna annahu alfiraq zai tabbatar da cewa shifa zai rabu da wannan duniya ne Imam an-Nasa'i ya rawaito wani hadisi a cikin littafin sa yake cewa idan ran mutun yazo idan wato bawa yazo rabuwa da wannan duniya idan mutumin kwarai ne sai a turo da mala'iku waɗanda suke bidul wujuh masu fararen fuskoki idan suka zo suka sauka a gurin sa sai su ce da shi ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ya ke wannan rai nitsatsiya ki koma zuwa ga ubangijinki kina yardajiya a bar yarjewa yake cewa sai su rika tatsuran sa din kadan 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 suna cire wato shi malakul maut din yana cire ran domin shi kadai yake iya fida wato da rai amma masu zuwa karban ran suna diwa amma shi kadai yake iya fidda rai daga jikin bawa daga ya cire ran annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin mala'ikun dama za su zo da wani tawul haka ko wani kyalle daga gidan aljanna yake a ajiye fari sal mai kamshi mai sanyi mai tafshi yana cirewa gurgurdan kiftawar ido ba zai kai a hannun mala'ikan ba za su karba saka a cikin wannan wato cikin wannan kyalle din sai su tafi da shi zuwa ga sama ana zuwa sama ta daya sai mala'iku su ce wannan ranwa aka dauko haka mai kamshi mai dadi sai ce wane ne dan wane su masa addu'a ta alkhairi a wuce sama ta biyu su masa ce wannan wane ne haka mai kamshi haka wace tsarkakeke rai ce wannan ce wane ne dan wane ai har aje sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace ku mayar da shi cikin kasa minha khalaqnahum wa fiha nu'iduhum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra ku mayar da shi ran nasa cikin kasa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ruha idha qubit ittaba'ahu al-basar idan aka cire rai sai ido ya bi shi me da kallo saboda haka sai kaga mutun yana ta kallon wato ransa an tafi da shi sama lokacin da aka dawo da bawa aka sashi cikin kabari sai a dawo da ran ana dawo da ran kuma a lokacin zaka gane cewa tabbas baka yanzu duk wani dabara ta kare duk wani kaza da kaza da kake wa mutane yanzu ya yanki yanzu ga ka kai ne a cikin rami ba wani ba wata tufafi a jikinka ba wata shadda ba wani boils ba kaza yanzu fararen kaya ne su ma masu arha domin yana daga cikin makruhat ma shine me yin likafani da mai tsada saboda nan da nan zai ragargaje zai ribi saboda kamar malamai suke cewa makruhi ne a sanya likafani abin da yake mai tsada tunda abu ne wanda zai radaddage kawai ya ribi sai ka ganka sai kai sai wannan shikenan mala'iku sai su zo su kama ka su zaunar da kai su tambaye ka man rabbuk wa man nabiyyuk to a wannan lokaci komai fa ya riga ya tsaya jak shine wa zanna annahu alfiraq zai tabbatar yana da yaqinin cewa shi fa mai barin duniya ne idan ko mutumin banza ne haka za a zo a fusgiransa shine Allah ta'ala ya ce wannazi'ati gharqa masu fusgar yana rantsuwa da mala'iku masu fusgaran wanda yake kafiri ko wanda yake dan ta'adda ko wanda yake mai yawan saban Allahu tabaraka wa ta'ala su kuma shi kuma ana daukar ransa ana zuwa sama za a rika jin wani wari mala'iku za su ce wannan wani irin fajiri ne ce wane ne dan wane su masa mummunar addu'a a wuce da shi ana zuwa a dawo da shi cikin kasa a tsananta masa wato a masa tambayoyi ya kasa amsawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ya kasa amsawa sai mala'ikun su dake shi da wata guduma ta karfin da idan suka dake shi sai ya nitse daga cikin kabarin zai nitse can cikin kasa sannan kasa ta sake bulluko da shi yace yasma'uhu man yali ghayra thaqalin duk wanda yake kusa da kabarin wanda ake azabtar da shi suna jin karar azabar da ake wa wanda yake cikin kabari sai dai thaqalin da mutun da aljani ne kawai za su ji ba idan kana jikin kabarin mutum in za ka yi kwana nawa a gurin ba za ka taba ganewa ba za ka ji ihunsa ana masa azaba ba amma bishiyoyi da dabbobi da menene duka suna ji shi yasa wasu suke kaiwa karnuka ko wasu dabbobi su ji yaya malami suka ce lalle wannan haramun ne bai dace ba dan su gane cewa idan suka kai dabba suka ga ta fita a guje sai to fa wane fa bai sa a tafiya ba in suka ga ya tsaya a gurin yana ta al'amuran sai su ce to wani fa ana zaune lafiya a cikin kabari to wannan bi halitta a cikin addinin musulunci ba wanda ya ce me ai wannan to nan kakaf din kamar masu yi masa fidda'u ne a ce yanzu ga yayi kwana 40 bara masa fidda'un 40 shi ma wannan neman alkaba'i ake ma mace domin in ka ce fidda kalmar fida ne alfida kuma shine beli to yanzu bara ku yi belin sai kwana 40 bara ku bada ba za ku yi sadaka sai ma'ana an mala'iku sun kama shi kenan suna azabtar da shi kenan yanzu kuna nema ku nemi belin sa ku da ku yi ta masa addu'ar rahama mana ba ronku da cewa yanzu bara ku yi belin sa ba maganar fidda a cikin addinin musulunci Allah tabaraka wa ta'ala yace waltafati saqu bi saq na maka karanta ko Allah tabaraka wa ta'ala yace waltafati saqu bi saq wato tsanani zai hadu da tsanani ya sha gogarmayar duniya din nan domin ita duniya ma gaba daya tsanani ne shine as-saq na farko as-saq na biyu kuma malamai suke cewa shine wato ainihin tsananin mutuwa waja'at sakratul maut بالحق ذلك ما كنت منه تحيد الله تبارك وتعالى شي ما غاغي mutuwa zai zo da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo barin duniya goshin su yana gumi yana nana wato nana Fatima tana shafa masa ruwa yana cewa inna lil maut la sakharat lalle fa mutuwa tana da magagi tunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin magagin mutuwa ya ji magagin mutuwa to kowa sai ya ji magagin mutuwa tana da magagi kware da gaske inna lil maut la sakharat Allah tabaaraka wa ta'ala kuma yace waja'at sakharatul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid magagin mutuwa zai zo da gaske wannan shine ma kunta minhu tahid shine abin da kake ki kai dan adam ba wanda yake so a ce yau ne magagin mutuwarsa ba mai sha'awar wannan kowa baya so qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alamil ghaibi wa shahada Allah tabaaraka wa ta'ala yace kace da su إن الموت الذي تفرون منه متور دكوك يجوا كوك يجدوا متى فإنه ملاقيكم والنموتوا أنزاقوا هذه إتا معنا إذا كجدوا كمركز كهواني دعوان ليجدوا متوا تكمرنا كارا كسنتر دكان سزوا جمتوا إني يادور دكتشين روايات إسرائيليات كمان دم الله يسكت شوا النبي الله إدريس عليه السلام كاسم ملاك جبريل ينتردى النبي الله يكاموس وهايكم ينتردى سو kusan kode shi haka sai annabi Idris yake cewa shi dai yana so yana ga ya masa wata rana yace shi dai so yake ya ga mala'ikan mutuwan nan kai a magani ba wai a tafi ba yana dai so ya gan shi ga yake saboda haka wata rana kuma sai yake cewa mala'ikan da yake tare da shi din cewa ya kamata su je sama kamar siyaha kamar tourism a dan zagaya amma sama za a je sama ta daya sama ta biyu annabi Idris alaihi salam sun je sama ta hudu suna tare da mala'ika jibril ko ɗaya daga cikin mala'iku sai ga malakul maut mala'ikan mutuwa kuma yake cewa habidun ilal ard yayo landing zuwa kasa zuwa duniya kenan a sama ta hudu sai suka hadu da annabi Allah Idris ga kuma mala'ika jibril ga kuma malakul maut shi yana sakuwa su kun suna sama sai suka tsaya sai mala'ika wato mala'ika jibril yake gabatar da annabi Idris ga malakul maut irin kwade da mutum kace wannan shine wani wannan wani kenan aboki na ne ko kuma wannan ga alaka mu da shi irin kwade da kai kuna da sanayya da wancan shi kun bai san wancan din ba sai yake ce da mala'ika mutuwa hadha nabiyullahi Idris wannan shine annabin Allah Idris sai yace subhanallah umirtu an aqbida ruhu Idris fi sama'ir rabi'a yace tsarki ya tabbata ga Allah Allah ta'ala yace na karɓo ran Idris amma a sama ta hudu sai nake ganin to yaya shi da yake rayuwa a ƙasa ya za a iya zo sama ta hudu ashe annabi Idris ya kawo kansa ya nemi a kai shi me a kai shi tourism ya sama ke cewa wa rafa'nahu makanan aliyya Allah ta'ala yace mun daga shi wato guri wanda yake madaukaki zuwa sama haka Allah tabaaraka wa ta'ala ke sha'aninsa idan lokaci ya riga yayi to fa ba tsimi ba dabara kai da kanka zaka biya kuɗi kaje inda zaka mutu idan Allah ta'ala ya kaddara maka nawa ne suka biya kuɗin mota suna kan hanya su mutu nawa suka biya kuɗin jirgi sun hau su mutu saboda sun je daidai inda za su mutu din ne da Allah ta'ala ya riga kaddara saboda ka dole sai mutun ya mutu ya zo kuma cikin Isra'iliya din annabin Allah Sulaiman alaihi salam a Baitul Maqdis a Palestine kenan yana darasi wani yana bangaren sa na dama wani kuma na bangaren hagu wannan mutumin da yake bangaren hagu sai ya ga wani bangaren dama ya kura masa ido har aka tashi daga darasi wannan masallaci Baitul Maqdis yace wannan mutumin fa har aka tashi idan sa kai naki bayan an tashi ne samu Annabi Sulaiman alaihi salam ke ga masa yace wane ne wannan na bangaren ka na daman nan ne ni fa tunda aka zo na darasin nan har aka tashi ni yake kallo na dan basar ma na ji an ga kansa fa ni yake kallo yace kaga wannan malakul maut kenan ai wannan wannan malaikan mutuwa ne fa sai wannan bayan Allah ya rikice yace ya Annabi Sulaiman annaban Allah ka sa wani aljani ya dauke ni ya kai ni ardul hind India ya canje ni kaga daga Palestine zuwa India kaga da nisa shine ganin yayi nisa ya gashi kuma Allah ta'ala yace kul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum yace akai shi shan India a dadin kaga kafin a rarraba duniya ne irin su Pakistan Afghanistan da India ta yanzu da mene Jakistan duka waɗannan tantan din duka India ne din raba su akai ne din da yake da tana ƙarshen sunan sa da India ne an rarraba duniya ne a lokacin aka raba kasashen daga baya yace akai shi shan haka da akai shi shan can bayan aljani ya dauke shi ya je aje shi ya dawo saboda lokacin yana ga duk abin hawan da za a hawo indai ba aljani ba za a yi dade kafin aje ne kasashe nawa kafin aje India nan da nan aljani ya dauke shi fu ya kai shi yene ba alfarma da kansa aljanin ya dawo sai malakul maut ya zo Annabi Sulaiman alaihi salam sai malakul maut yake ce masa ni fa wani al'amari ne na Ubangiji ya umarce ni na dauko ran wani mutum da ya zauna bangaren ka ta hagu din nan ana darasi amma an ce in dauko ransa gobe amma kuma India shine kuma sai naga gani gashi ya za a yi dan adam daga nan zuwa gobe ko har ya yi zuwa India ashe me ya roki alfarma a gaggauta kai shi inda zai mutu to saboda haka dan adam wannan rayuwa ta duniya daga lokaci yayi fa ba tsimi ba dabara kuma wannan gwagwarmai da mutum yayi ta wahalhalu din nan duk wannan bala'in da ake ciki da tsadar man fetur da wahala da tsadar shinkafa tsadar taliya duka waɗannan wahalhalu din Allah ta'ala yace waltafati saqu bisaq wato tsanani zai hadu da wani tsanani din tsananin wannan gwagwarmai duniyar musamman ma mu ɗan nan kasar ai ba maganar wani sai dai alhamdulillah mai saboda akwai imani akwai addinin musulunci amma dai walwala ba maganar walwalar jin dadin rayuwa wutar lantarki ba babu yanzu saboda yanayin da ake ciki kasa mai arziki da yalwar da Allah ta'ala ya sanya albarka ta wannan kasa amma sun yi sababa mana talauci na ba gai da ba dadi babu wutar lantarki babu yanzu karatu ake injiya mutu zafi ya damu kowa saboda talauci kuma kowa dole ai shiru baka isa ka ce zaka cika tanki ba baka saka ce to yanzu a kawo tallan tarki ba kawai komai ya zama yanda ya zama ba fa kasa ce bai talakan kasa fa akwai arziki Allah ta'ala yawa kasar arziki to kaga duk wannan bala'in da mutum ya shiga ko kuma wannan rayuwar da mutum yake ciki a cikin tsanani yake amma me zai zo hadu da tsanani na ainihin mutuwa waltafatu saqu bisaq wato tsanani zai hadu da tsanani to a cikin wannan tsananin kuma ake so shi bawa ya samu rokansa mafuta ta yadda zai sami raha ya samu sauki gobe da kiyama din a wannan tsananin idan kuma mutum yace zai fake da tsananin rayuwa kuma ba zai runguma addinin Allah ba ya tsaya da iya neman abinci muke da sauransu har mutuwa ta zo to wannan kuma shine asara wannan shine asara domin duk wanda wato kokarin ciyar da iyalansa ko ciyar da kansa ya hana shi kyakkyawar bautar Allah tabaraka wataala to wannan shine wanda ya hasara domin dama shi bai ji dadin duniyar ba la'alla in ka tambaye shi me definition na jin dadi bai sani ba me ake nufi da jin dadi bai sani ba mutane da yawa fa in ka tara su musamman ma mu anan ka san me jin dadi yace shinkafa da miya ka ba shi ruwan saboda kawai dama shi ba bai san me ake nufi jin dadi ba kwata kwata me jin dadi bai san shi ba shi yasa Muhammad Bello dan Usman dan Fodio yana shugaba ko yana dan gidan shugaba sai aka kawo masa fura aka dawo masa fura da ruwa ba nono fura da ruwa kaga dai duk fulani da suke nan galibi masu irin wannan abun sukan tafi Sokoto kabarin babansa ba ko kaga kin in yace kullun nono ai sai ya rasa inda zai dishi
To amma saboda ba a so a ci haramiya, ba a so a tsananta bayin Allah. Fura da ruwa. Sai ki ce Muhammad Bello, to kayi magana a rika kawo maka nono mana. Wannan irin tsananin rayuwa sai ya ce inna fil mutu'a law ya'lamuha abna'ul muluki laqataluna alayhi. Yace ai muna cikin jin dadi ne na kwarai, da ƴaƴan masu mulki sun san irin jin dadin da muke ciki, da sun yake mu akai. Saboda mun rike addinin Allah, muna cikin jin dadin rayuwa mai annashuwa, mai jin dadi ta imani, ba damuwarsa wancan din ba. Na fata an gani. Saboda haka rayuwa mutum ya rike addinin musulunci, ya zama kana da alaka da ainihin addini, to wannan ita ce rayuwa mai kyau. Amma rayuwar da take ya za a yi kai ka tara kaza, ya za a yi ka mallaki kaza, ya za a yi kaza, a wannan kuma bala'in ma da wannan kasar ake ciki, to kai ka kade dama kai baka ma san dadin, baka taba shiga cikin jin dadi ba, kuma kai ka ƙi ka rungumi Allahu tabaraka wa ta'ala. To me kake so? Kaga kenan kana so ka fado daga sama ka zarce rijiya. Duk wanda yake nan dai a irin wannan yanayin da muke ciki na kasar nan, ko kuma irin nan muyamu haka, ai ba maganar jin dadi. Lalle ne wanda watanni uku na za su wuce bai malaria ba, saboda sauraya ta cizon sama. To wannan ma ba karamin bala'i bane. Kasashe da yawa zaka je babu ma sauran, ko anti malaria ba sa sirwa fa, ba a sirwa kwata kwata, ba ma a sirwa, saboda babu ma sauran ma babu. Saboda yanayin jin dadin rayuwar da tsaftace musu muhalli da ake da sauran su. Amma mu kana ta rayuwa a cikin yayi, kana rayuwa a cikin sauro, kana kaza, to ka rungumi Allahu tabaraka wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin mutane bakwai da Allah ta'ala zai sanya su a cikin ni'imarsa, a cikin wato inuwarsa, ranar da babu wata inuwa sai ita, yake cewa washabun nashafi ibadatillah, da matashin da ya rayu wajen bautar Allahu tabaraka wa ta'ala. Idan kana matashi, ka rungumi addinin Allah ta'ala ranar alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai kana cikin mutum bakwai da Allah ta'ala zai sanya su a cikin ni'ima, a cikin inuwarsa, lokacin da babu wata inuwa sai wannan inuwar. Kana da dama ka gyara duk abin da kai sakaci a ciki. Muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya kirta ƙarshen mu. Saboda yanayi na lokaci, na za mu takaita insha Allahu tabaraka wa ta'ala sati na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Abinda muka ji dai Allah ta'ala ka sami tarayya a cikin lada, wanda kuma ne kuskure Allah ta'ala ka gafarta mu.